23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 2022 23 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 260 cikin suratul Baqara, yau kuma za mu tashi farkon aya ta 261. Kafin haka damu an ta tambaya ɗaya ne kadai, sannan da tambayoyin galibi akwai maimai a cikin su. Wani yake cewa, shin a Hausa ya halatta a ce da Allah Ubangiji ko bai halatta ba? Ina ga wannan an yi wannan a Kano tun shekara 10 da suka wuce, kuma so yanzu wannan abin gida ne kuma. Ya halatta, idan ka ce Allah Ubangiji ba kai ko ba wani laifi da kai. Dan a Hausa, lokacin da Hausa ake cewa Ubangiji, ba sa nufin siffanta Allah da kasantuwarsa Uba, kamar yadda lokacin da Hausawa suka ce ɗan kasuwa, ba sa nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa sai naƙuda ta haife shi, kamar yadda idan suka ce ɗan makaranta, ba sa nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haife shi. Don haka abinda ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi, me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma, me zuciyarsu take nufi? Al-ibratu bil maqasid la bil alfaz, wato abinda ake kiwata ko domin lokaci, me kana fata a zuci? Lokacin da Bahaushe ya ce Ubangiji, yana nufin mahalicci wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai. Duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen Hausa za su ce kalmar Uba wato daga mai haihuwa ne, giji kuma wato gida kenan. Saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi, wato za a iya samun cewa ma mutum sai da daidai kan sai hana kansa zance kenan. Don haka babu wani laifi idan ka cewa Allah Ta'ala Ubangiji. Ina fata an fahimta. Malam ci gaba aya ta gobe, Allah ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وبنجدتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci, kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil, kamar misalin ƙwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa, anbatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai, fi kulli sunbulatin mi'atu habba, kowace zangarniya kuma a cikinta aka samu ƙwaya 100, kaga za a ninkawa mutum har sau 700 kenan. والله يضاعف لمن يشاء, وبنجي تعالى ينا ننكوا لمن يشاء غون da yaga dama gurgudan kikkiawan niyyar mutum lokacin da zai ciyar da dukiya din. والله واسع عليم, وبنجي تعالى mai yalwa ne sannan kuma masani. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda Allah ke ninkawa mutum aiki nagari. Alhasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin, wato kowane kikkiawan aiki ɗaya za a iya ninka mutum sau 10, kai ba ma sau 10 ba za a ninka mutum har sau 700. Wani hadisin ya sake tabbata cikin sahih Muslim, manzon Allah zai tafi wani jihadi, zai tafi yaƙi na musulunci, sai wani balarabe ya kawo taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya
tare da akalanta a daure da ita, da manzon Allah ya karba sai ya ce laka biha yawmal qiyamati sab'u mi'ati naqatin maqsuma. A ranar tashin kiyama Ubangiji ta'ala zai maye maka gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya ɗin da taguwa ɗaya har guda 700 kowace da akala irin yadda ka kawo shi yanzu da akala. Abin nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka mutum ranar tashin kiyama. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu, sannan ba sa bibitar abin da suka ciyar din mannan wajen yi wa mutum gori su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza, ai ni ne maka hanya ka samu kaza, ko ni ne na baka kaza. Wala azan ko ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din. Masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladansu a wurin Ubangijinsu. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, sannan babu tsoro ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba. Babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar, ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi. Kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa, kada ya goranta masa watan wata rana cewa ai ni ne yawa ni kaza. Bai halatta ba ya yi masa haka a gaban idansa, haka bai yi halatta ba ya yi a bayan idansa. Da nufin dole na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza. Sai Allah ya ce
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Ubangiji ce قول معروف, wato fadi wanda yake sananne a shari'ance, wanda babu cutarwa a cikinsa, daddaɗan zance, kyakkyawar magana, wa maghfiratun, tare da yafewa idan an yi maka laifi, khairun, wannan shine mafi alkhairi, min sadaqatin yatba'uha adha, sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta. Wato kaiwa mutum daddaɗar magana, kuma ya kasance ka yafe masa koda wajen tambayar ka yadda ya zo ya kausata harshe, wannan shi ne mafi alkhairi, sama da ka bashi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa. Wallahu ghaniyyun aliyyun, Ubangiji ta'ala shi ne ghaniyyu, wadatacce, wanda talauci baya kwankwasa masa kofa, sannan kuma shi ne halim, mai juriya, wanda baya saurin kama mutane da laifi, yakan ba su dama don su samu damar tuba tare da yin istighfari. Malamai suka ce qaulun ma'ruf, wato qaulun ma'ruf wannan mubtada ne, khabar din an shafe shi ai qaulun ma'rufun aula, haka waɗansu malamai suka ce. Waɗansu kuma suka ce a'a, qaulun din shine khabar, ma'ruf sai zanto na atinta, mubtada din kaddara shi ake yi. Fi ma yutla alaikum fi ma yunzalu alaikum qaulun ma'ruf, wato cikin abin da ake karantar da ku, cikin abin da ake saukar muku alqur'ani, akwai koyar da ku daddaɗan zance, kyakkyawar magana. Abin da ake nufi da wannan shine, lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako, ya nemi gudunmawarka, ya nemi sa hannunka kan wani al'amari nashi, ɗayan biyu ne, ko ya zanto za ka iya, ko ya zanto ba za ka iya ba. Idan za ka iya yi, to lallai ka taimaka masa. Ko da ba kai ne za ka yi ba, za ka iya sa baki a yi masa, to nan ma sai ka sa baki a yi masa. Manzo Allah ce isfa'u tu'jaru, ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء wato ku yi ceto ko kuma ku yi hanya ku yi alfarma ku sa baki cewa a baiwa wani aiki kaza ko a bashi makaranta ko a bashi admission a wuri kaza ko ai kaza ko ai kaza ku sa baki in ya kama ku sa baki din idan har kuka sa baki tu uzuri to za a ba ku nada aikin ku sa baki amma sa bakin ku ba shi ne za a dauke shi ba shine ce wa yaqdillahu ala lisan nabiyhi ma sha ubangiji kuma shi ke zartar da abin da ya ga dama daga baya to mana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu ko ya zanto za ka iya yi ko ya zanto ba za ka iya yi ba in za ka iya yi sai kai masa idan ba za ka iya yi ba sai kai masa daddadar magana Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in hali ya kama za ka karowa da mutane kai sun roke ka abu ba ka da abin bayarwa din sun neme ka taimako abin da suka nema ba ka da shi a yanzu sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka ba su Allah ce to kar ka kawar da kai haka kawai fa kullahum qawlan mashura faɗa musu magana mai daɗi Allah kalli in ba mutum bai samu kyauta ba ya samu daddadar magana shi ne suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci idan an zo wajensa za a roke shi wani abu za a ganshi fuskar sa a sake amfanin sakin fuskar shi ne in yana da akwai zai baka in baya da akwai kai kuma za ka ba shi uzuri amma inda ya murtike fuska to koda ya baka sai ka ji ba daɗin karɓa to ballan sana kuma ya hana ka ai ba yadda za a yi ka ba shi uzuri shi ne suka ce amfanin sakin fuska kenan ko dai ka baiwa mutum ko kuma in ma baka ba shi ba shi zai iya baka uzuri shi ne wani zai ke cewa illa takun warikun yawman adudu biha ala sadiqi فإني لين العود لا يؤدب السائلون الخير من شيمي إما نوالي وإما حسن مردودي يتي دائما إما بالد أزر فادرا بيوة أبوكي لا كوتا توني يا إشين الفاري إنا دادا مؤاملة إنا دسوك هلي إنا دكتاوا هلي يتي كتوا دك ما سكن بياتا باسا رسا الخيري atikin tabi'una ko dai abinda suka roƙa in ba su ko kuma in yi musu daddadan zance manzo Allah kuma yake yana daga cikin daddada yana daga cikin sadaka al-kalimatu tayyiba sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abinda yake nagari an talqa akhaka biwajhin talik wato ka fuskanci dan uwanka ko hada ido ya ga bisasha da suke fuskanta tare da kai shine ma'anar qaulul ma'ruf ma'ana fi ma yutla alaikum qawlun ma'ruf cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku daddadan zance kalma mai kyau sananniya al-ma'ruf shine alladhi ya'rifuhu an-nasu wa la yunkiruna abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan hali na kwarai magana ta kwarai wa maghfiratun abin da ake nufi da ghafara anan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kawo sa'a sa'iwa kai mawadaci ne lokacin fitar da zakai zo ya ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wadata a kanka wannan ya kasa sa maka harshe kila idan ba ka lallashi zuciyarka ba sai ka fushi maka ce an fasa yi duk abin da zaka ko ka ce za a bayar amma kai din ba za a baka ba sai ubangiji ya ce a wa masiratu ka yadi ko da an faɗa maka ba daɗi manzo Allah ma an faɗa maka ba daɗi ya gimsa ya haɗi sallallahu alaihi wasallam khairun min sarqatin yatbuha hada والله غني حليم يا ايها الذين امنوا يا وطن da suka yi imani la tubtilu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ko sadaka ta farilla ko sadaka ta nafila bil manni da hanyar al manni shi ne kadan al manni din a larabci yana nufin al in'amu wal fadlu wa tufalala ko baiwa daga Allah shi laqad manallahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana ubangiji yayi baiwa yayi falala yayi ni'ima ga mummunai da ya turo musu manzo daga cikin kawunan su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manni kuma yana zuwa da ma'anan ta'adadun ni'ami 'alal mun'ami alayhi kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar nayi maka kaza nayi maka kaza na baka kaza an gane ku to wannan yana daga cikin al-mannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin Allah Musa ya na Fir'auna wa'azi cewa kai kaza kai kaza kai kaza sai Fir'auna yake cewa shin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza Allah Musa sai ce wa tilka ni'matu tamannuha alayya an abatta bani Isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce ni'mar da yau kake goranta min dan ka ka bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma ƴan zuriyata ƴan kabila ta ka bautar da su sai zanto ni'ma da zakai mun goranta kenan ina fata kun da sannan kuma almannu wato wani abin sha wa zallalla alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa allati la tumsilu sadaqatukum bil manni kaga abinda kin ce da almannu a nan gurin ta'adadu min'ihi an'ama 'ala al-mun'ami alayhi wanda yayi baiwa ya rinka lissafawa mutumin da yawa baiwa din ko kyauta ya rinka masa kididdigar nayi ma kaza nayi ma kaza nayi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka din shi yasa Allah ce la tubtulu sadaqatukum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rusi kyauta kuma ba ta da lada idan mutun ya gorantawa wanda ya wani wal aza da kuma cutar wato fada mutum bakar magana ko na makamancin haka ko ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa mishi dauki wato aulakanci haka kalladhi yunfiqu malahu ri'an nas kar ku zama kamar wanda yake ciyar da dukiyar sa ri'an nas don mutane su gani asalin ri'an nas wato alhamza din farko din nan wato asalin ta ya kunce ri'an nas sai aka yi ibdalin ta koma alhamza amma ta karshe tana cikin asalin kalma din wato la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'an nas kamar wanda yake ciyar da dukiyar sa don nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir ko baya imani da ranan karshe bisa ga siffar imani ta hakika fa masaluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin kamar misalin safwanin kamar misalin mulmulallan dutse ne akan ce da dutsen safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallan dutse wanda ko itace ko wani ganye ko ciyayi ba sa fitowa a kan shi ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba kasa a kansa wato falalan dutse ga kasa a kansa ta lullube shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamaku kaga mai wannan ruwan sama zai share wannan kasar da ke kan wannan dutse fa tarakahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan tsandaren ransa ya fito fili a abinsu bayan koda kasa ta tsirci shi la ya kaduru da alashe in mimma kasabu wato ba sa samun ikon alashe in kan kowane irin abu mimma kasabu cikin aikin da suka yi an fahimta ko ma'ana yadda kasa ba ta tabbata a kan mulmulallen dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka ba ya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga ciki da ruwan sama ya zo share kasan da yake dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shi kenan gaba daya babu lada abin ya zama ya fita shi ne la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la ya kadiruna ba su da iko ala shay'in kan samun wani abu mimma kasabu cikin abin da suka ciyar da faɗin cewa la ya kadiruna ala shay'in mimma kasabu da kuma faɗi a ƙarshen aya wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah baya shirin da waɗanda suke kafirai dalili ne akan cewa allazi da ke farkon aya din ma'anansa allazina da allati ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ma'anansa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da ƙarshe yace la yaqdiruna ala shay'i wanda zamiri ne yake koma zuwa ga kallazi yunfi kuma lahu ri'an nas ina fatan kuna fahimta domin inda a ce zamirin zai koma zuwa gare shi ne mufrad da sai a ce la yaqdiru ala shay'in mimma kasaba amma tunda aka ce la yaqdiruna wato ada zamir majmu'an sai ne cewa allazi yana zuwa da ma'ana allazina kenan wannan kuma mun karanta tun a baya wajen masalahum kama sun allazi tawqad naran falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ان جن ذاكو يتناوا لا ربا سن سن حتى cikin yaron dai daga cikin su yake cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum hum alqawm kullu alqawm ya umma khalidi wa innal ladhi amadri yake wa innal ladina hanat bi faljin dima'uhum sai da miri yadan tur jam'i wanda ke nuna allazi din sai yana nufin jam'i hum alqawm kullu alqawm ya umma khalidi an gane ku وكنت أساق القوم إخوتي الذي روايتهم غي ورشدهم رشدي يتي وكنت أساق القوم إخوتي الذي أمد بي إخوتي الذين روايتهم غي ورشدهم رشدي الله والله لا يهدي القوم الكافرين Ubangiji baya shiryar da mutanen da suke alkafirina kafirai, ma'ana baya ba su basira, baya ba su hankali da tunani mai kyau. Sai kaga a cikin maganganunsu akwai wauta, duk da cewa kila suna da ilimi a zamanance, wani lokacin suna da manya-manyan takardun shaida da suka yi karatu a jami'o'i daban-daban, amma sai ka samu a cikin maganarsu babu lissafi sosai da sosai. Sai su yi ta magana ana cin gyaran su, ana cewa duka za su gyara. Yanzu ka duba lokacin da Bush yace zai yaki da Afghanistan, ya faɗi kalma aka ce aka gyara wannan kayan kuskure, ya danye, ya sake faɗin wata, har yau gyaran kalmominsa ake kullum. Sai ya yi tufka da warwara cikin maganarsa, shi ne wallahu la yahdil qawmal kafirin, kullum cikin tufka da warwara yake.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة
أموالهم ابتغاء
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
ومثل الذين ينفقون أموالهم amma sifar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu ibtigha mardatillah dan neman yarda Allah kadai ba dan wata manufa ta duniya ba wa tasbitan min anfusihim sannan a tabbace daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah misalin irin waɗannan mutane kamar salin jannatin bi rabwa kamar misalin gona ce wadda take kan dan tudu abinda ake nufi da rabwa ko rubwa ko ribwa ko arrabawa duk da ya halatta a larabci sai dai a cikin alqur'ani an yi amfani da ar-rabwa da kuma ar-rubwa amma bi kasarar za lam yasbut qira'atan wala yasbut qur'ana amma nan qira'a biyu ce ar-rabwa da kuma rubwa abinda ake nufi da rabwa ko rubwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai yawa ba wuri wanda yake kan tudu amma tudu ba mai yawa ba sai da idan ruwa ya zo zai iya rikewa sannan ba dangare bane ballanta kuma ruwan yayi wa wurin karna sannan kuma bai yi tudu da yawa ballanta idan ruwa ya hau kai ya gangare yana da tudun da ruwa mai yawa baya yi wa wajen lahani ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya gangarewa sai ya tsaya daidai wajen ya duka kasar wajen ita ce rabuwa na taɓa ganin wani mai fassara Hausa ya fassara shi ya ce jigawa amma dai ba ta kwanta mun sosai ba dan galibi da an ce jigawa akwai sahara a wajen wallahu a'lam kamar su kun dai gane me rabuwa ne ko sai ku shawo wata da kalmar da za ku bata kamar sal jannatin bi rabuwa kamar gona ce a wuri mai dan tudu asabaha wabilun sai ruwan sama mamaku ya same ta irin wannan gona da take wuri mai tudu da ba mai yawa ba idan aka yi ruwan sama mai yawa fa'atat ukul hadifain sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta rubin biyu inda tana bayar da dame 20 sai yanzu ya zama 40 inda tana 40 yanzu ya zama 80 haka wadanda suka fassara wadanda suka ce zai bayyana din ma'ana sai aka ci a damana daya amma aka yi shuka sau biyu kai shuka amfanin gonar ka yi riga sauran gonaki kaiwa har ka girbe ka sake shukawa kuma aka ci karshen damana da kai ina fata an fahimta fa'atar ukulaha wa dhifain fa in lam yusibha wabilun idan mamakon ruwan sama bai same ta ba fatallun to yayyafi matar da ya wadatar da ita wato yanayin kasar wuri ne mai kyau ruwan sama mai yawa sai ta bada ninkin amfani biyu idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe ita kan yayyafi ma ya ishe ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar ina fata an fahimta wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya siyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillah kuma bai gorantawa wanda ya siyar din ba ya yi ne dan Allah tasbitan min anfusihi irin yadda wannan gonar wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka haka idan ta samu ɗan kaɗan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani to haka shi can gudun ɗan kankanin abu zai bayar zai samu ladansa haka idan mai yawa ne kuma zai samu lada ninkin ba ninki ina ba dan fahimta shine fa illam yusbuha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala matsa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake fafawa a gare shi sai ce
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
وبين ذلك أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل شن يذب ينكو زي سوء أشينا دوتغونا من نخيل كإتا شندبينو وأعنابٍ دكما إنبي نوئي دبن دبن تجري من تحت الأنهار ودكو رموك قدانا أتكنغونا سكي سكاو له فيها من كل الثمرات أتكن تدق أكو ينوئكا لياي إتاتي وبنجد يا أرز تاشدس وأصابه الكبر وأن متن ديكي دوانا قونا كما سيجر ما يكاماشي سيكالو سكي وما سيوا وله ذرية ضعفاء gashi da yara idan an ce zuriya ƴaƴa da jikoki du'afa dukansu masu rauni ba su kawo ƙarfin su ba yara su ke kanana fa asabaha isarun fihi nar wannan gona kawai asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta isar iska wanda take mai ƙarfi irin wanda take kare ita ce ta ya ce rufin kwano shine isar fihi nar a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta fahtaraqat gonar gaba sai sai ta kone التي كذلك يبين الله لكم الآيات كما هكذا أبنجي تعالى يبين لكم آيوي لعلكم تتفكرون دومينكم دمتو مسيح تنامي حاليا زدامتي منا دكيسي ورم سمع أن الوانا آيات إبتا هم فسر يكون كالمومين تأشيكين حوسى حديثي ياتا فتشكين سيه البخاري عمر دان خطاب الله سكال داء دريسي ياتا لونا عدد جيدة صحبا من ذان الله صلى الله عليه وسلم yace da su ina son ku bani labarin wannan aya me take nufi aya wadda ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin hazwat sai suka ce Allahu a'lam sai ce dan ba ku sani ba ku ce ba ku sani ba garku ta kuna wata kara Allahu a'lam Allahu a'lam sai ba mu sani ba sai kalla Abdullah dan Abu sai ka san ma'anarta yace shi abin da ya fahimta gargashin wannan aya misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki nagari a farkon rayuwarsa a cikin ƙuruciyarsa yana da muƙaminsa yana da dukiyarsa har sai da zo dab da mutuwa sai shaidan ya kawutar da shi daga tafarki mai kyakkyawa sai ya yi mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan kuma sai ya mutu a kan wannan. Umar zan haɗa da ke ko ni ban fahimci wani abu ba ƙarƙashin ta saboda abin da ka fahimta. Ma'ana misali ne Allah ke bayarwa. Yanzu mutumin da yake da gona irin wannan. Wanda ga ƴaƴan itace na wato ainihin dabino ga inabi ga kuma lahu fiha min kulli thamarat sannan ga shi da yara kanana lokacin da gonan nan ta kai aina da bukatarka na farko shi babba ne ba zai iya neman kuɗi ba ya dogara ga wannan gonar wajen siyar da iyalinsa da menene daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikinsa daidai lokacin ya yi gonar aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu. Ina jin misalin yanzu wato abinda wannan ke nuna wa ya'yan uwa mutum ya dawwama akan aikin alkhairi shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi to kada mutum ya rudu da yawan aiki cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko nawa kuka ce wajen ciyar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayinka na malami ko wani ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abinda ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan ta karfa cewa ai nayi kaza ai nayi kaza ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har ya zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance yana aikin alkhairi a rayuwarsa daga baya sai ya zo ya cika kuma da mummunan aiki kaga ya zo shi alkhairin gaba da yake inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alayhi alkitab فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها ده هذا بابا ابن ده اكي سو واتو سكا واتن ايكي نغري سيسا باين الله صالحي نغري واتو دوك يد سوى قلتو اكن تفركي مددتي ابن ده سكي سوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ابن جدي كدك كركتر دزكا تمو باين كوكا دكا كاسرية تمو كركتر دزكا تمو كدوما لا الله ما شاكي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ya ubangijin dake juyi zakata da yake so tabbatar da zuciyarta akan addinin ka dan har dai daga cikin bayyana rutu da kikkiawan aikin sa duk yadda kake ganin ka kikkiawan aiki ko aka ce kai kai ka gani da kanka ko mutane suka gane maka kar wannan yi rude ka kai dai kai fatan cikawa akan wannan don ga misali wanda yake ya kamata lalle mutum ya dauki wannan misalin a matsayin babban misali ne dan haka Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullun ya zanto tunaninka yaya zaka kare kyautata aikin kuma kullun ya zanto tunaninka ya zaka ne santar da kanka daga dangin al'amura da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya ne santar da kansa daga wannan karka gorantawa mutane in ga musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna maza Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke cewa mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yace al-mannan mai gorantawa mutane nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza aini ne kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al-aqu li walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda ta dace da shari'a mutum na uku mudminu khamr mutumin da yake dimantar shan giya kullun sai ya je gidan barasa kullun sai ya je mess ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya nisanci wannan Allah tsare shi sai Allah ce
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
التي يا أيها الذين آمنوا يا ولد سكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم kuciyar min tayyibati ma kasabtum daga dadadan al'amura irin wanda kuka samu abinda ake nufi da tayyibat dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiyo ta hanyar sana'o'in ku da hannu kuka tara kuka samu kudi cikin irin waɗannan kudin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shigan ku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abinda muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abinda kuka noma da dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayinku a wurin Allah shine mumin ma akhrajna lakum min al-ard da wannan ne Imam Abu Hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abinda girgije ya shayar ƙasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah yace anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga ce cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abinda akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin kasa gero ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwaro ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka ya fahimta mimma akhrajna lakum daga duk abin da ka saka fitar sai kai zakat ya dauke ta fadi gore da to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma wadansu suka tsuke akan wadansu al'amura guda hudu suka ce su kade za a yi zakat an fahimta ko to kamar wadansu kuma suka tsaya tsakatsaki a irin sai Imamu Malik ibn Anas wanda Imamu Ibn Taymiyyah cikin Majmu'ul Fatawa yake cewa wato usulun na ahlul madina cikin abin da yafi zakka cikin abin da ya shafi zakka yace shine yafi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba yace abin da mutanen madina suka tafi akai shi yafi dacewa da sunna yace domin mutanen madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da annabi sun fitar zakka kan wani abu tabi'ai suka gane suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'ut tabi'ina sai Imam Malik suka samu kuma suka fitar dan haka lalle ne abinda suka yi dinnan an fitar da zakka akan sa lokacin manzon Allah dan lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da za a shuka shi akan wannan lokacin babu dan haka sai zanto ka'idar abinda za a fitar da zakka daga cikin kayan abinci shine abinda yake muqtat kuma ya zanto muddakar kullu muqtatin muddakar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan yana rubar da kayan marmari idan aka ce muddakar abinda za a iya taskance shi a sa a sito wannan ya nuna duk abinda ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sito ba to ba za a fitar masa zakka ba kenan dole sai ya cika siffofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne muqtat ne kuma kowanne muddakar ne amma da doya an gane ko da dankali sawun dankalin namu na gida ko dankalin turawa kowanne muqtat ne amma ghairu muddakar ba za a taskance shi ba to tunda ko ba za a taskance shi ba ba zakka akan shi doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka akan ta ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka akai amma idan ya sayar ya tara kudin da ya sayar ya ajiye har sau kai shekara to zai fitar da zakkar kudi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an fahimta ko haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba an idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko ai dan wake da shi ko ai wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusuki biyar shi kuma dole sai an fitar masa zakka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka akan su ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa nashi ne babu zakka akai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su a kai shekara to zai fita musu zakka to amma fa idan ya busar da tumaturi kaga ya tashi daga sunan tumaturi ko da a Hausa ya zama sunan shi kauda busasshen tumaturi da busasshen tattasai da busasshen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumaturi ya sanya shi zai sayar da shi a busa ma'ana ya sanya shi ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar sai ya fitar masa zakka ina fata an fahimta domin da tattasai din da tumaturi din kowanne muqtat ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama muddakar a yanzu in yana danyensa ba muddakar ba ne amma dan danyensa ba za ka je ka ajiye shi a sito ba amma bayan ka busar da shi ba buhu buhu ake ba to wannan za ka fitar masa zakka kenan to wannan mazhabi na usulun ahlul madina shi ne ya fi zama wato daidai wato a babin zakka sama da sauran mazhabobi an fuku min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ku ciyar daga dadadin al'amuran da muka baku da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkar wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala tayammamul khabitha kada ku ce za ku nufashi mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyar da miskini ka je ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumaturi ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonarka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau din ba ka ce shine za ka ɗauka ka je ka abin nan da shi za ka bai sadakawa da ka ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka duk ka haɗa shi dami-dami to sai ya kasance duk zangarniyar da ba ta yi ƙwaya sosai ba ka ware ta daban wanda suka yi ƙwaya ka ware su daban da ka yi dami-dami sai ya kasance duk damin da yake yana ɗauke da zangarniyar da ba ƙwaya a cikinsu za ka bayar da zakka wannan bai halatta ba la ta yammamul khabitha minhu kar ku nemi abin da yake mara kyau ku ci shi za ku ciyar lokacin da za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta nafila duk mai kyau za ku ciyar wa lastum bi akhdhihi illa an tughmidu bi ai ku kanku idan an baku ba za ku karba ba sai in kun rinsa idanu ma'ana sai dai kawai irin alal larurati din nan mutum ya karba, in ba ku ba da ba za ku karba ba. Wa da muku sani cewa anna Allah ghaniyun hamid, lalle Allah ta'ala ghaniyun wato mawdaci ne, sannan hamid kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala. Aka ce wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonarsu ta dabino, inda yayi kyau sai su ware wannan nasu ne, inda bai yi kyau sosai ba sai su ɓallo dudu guda, su ɓallo wannan, su ɓallo wannan, sai su zo su rataye a masallaci. Akwai inda ake ajiye sadaka wanda duk mabukaci idan zai ɗauka, wanda duk ba mabukaci ba ne idan ya zo ba zo shi da ita. Wai hikimar hakan dan domin duk wanda ya baka abu kai kuma lokacin da zaka karɓa da hannunka da nashi, wa yake sama? Shi nashi ne yake sama, da yake ne da yake bayarwa, kai da kake karɓa hannunka na ƙasa. To akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan kaskanci. Waya zan yi haka hannuna na ƙasa? An fahimta, gobarar da ya ɗauko ya ci da ya karɓi wannan. To amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so, sai ya je ya ɗauka in ya ga yana cikin mabukata. Duk wanda baya cikin mabukata kuma ba zai ɗauka ba. Yanzu mu idan aka ajiye zakka a masallatin mu, yanzu za su fara ɗauka? Masu duka yanzu za su fara ɗauka, saboda mu ba mu da wadatar zuci. Ba duka mu bane masu wadatar zuci, sai yan kaɗan daga cikin mu. Mun mun riga mun saba komai za a yi wa wato, yanzu inda za a kawo na ba adadin masallacin na a ce kowa ɗauki ɗaiɗai, duk da haka wani yana ganin sai dai ya yi wa wato. Saboda mu kalta ɗinmu ne wannan, wani abu ne da kamar mun riga mun gada, har ma waya waɗansu mata suke wa a rubi an fi samu. Wato aikin musu haka aiko kowa kaza, wannan kuma abu ne na baya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi. An gane ko? So ake mutum ya zanto akwai izzatun nafsi tattare da shi. Larabawa har yaba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu, sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan afisi. Wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu, kuma za ka riga sauran tashi. Wato duk wanda daga cikin yake tawazu kenan, ko karamci ko dai ji da izzatun nafs. Amma mu ina sai dai a hankali. Wa alamu ku sani anna Allah ghaniyyun hamid, Ubangiji ta'ala ghaniyyun ne mawdaci, sannan hamidun abin yabo ne. Abin nufi sai ya kasance wancan abu da suke na zabo da dino mara kyau su ajiye, sai Allah ce ku daina. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga ciki za ku ciyar. Allah ce ash-shaytanu ya'idukumul faqr, shaytan shine yake tsoratar da ku, yake furgitar da ku dangane da talauci. Yana cewa in kun ciyar da dukiyar ku wajen gina masallaci, wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha, wajen gina makarantu na islamiya, wajen taimakawa marasa lafiya da ke asibiti, wai za ku talauci. Shaytan haka yake muku alƙawarin talauci yake muku. Wa ya'murukum bil fahsha, kuma yana umurtan ku da alfahsha. Abinda yake nufi da alfahsha a nan gurin wato ainihin ruwa. An gane ko? Wani daga cikin larabawan jahili ke cewa aral mauta ya tamul kirama wa yatsafi aqilata malil fahish almutasaddidi, ma'ana alfahish ay albasil. Sukan ce alfahsha suna nufin albukhlu, sukan ce alfahish suna nufin marwaci. Saboda haka shaytan yana muku alkawalin talauci, yana umartan ku bil fahsha da yin ruwa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, Ubangiji ta'ala kuwa yana muku alƙawarin gafara ta musamman daga gare shi, sannan kuma wa fadla da kuma falala shine dadi da ya dada muku akan abin da kuka siyar. Domin da abin da kuka siyar na alkhairi Ubangiji zai mai muku burbin sa. An gane ko? Kuma an faktu min khairin fa huwa min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ubangiji ta'ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku burbin sa da wanda yake mai alkhairi, sannan kuma wato ainihin shine da yayin masu arzikawa. Kuma ko wace safiya kamar da manzo Allah ya bayani, mala'iku guda biyu suke sauka daga sama. Ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Ubangiji duk mai ciyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah, dan taimakawa ga jeyu da talakawa, mayar masa gurbi abin da ya ciyar. Ɗaya kuma yace Allahumma ati mumsikan talafa, ya Ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai ruwa, ya Ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa. Kullum haka mala'iku suke sauka suna faɗa wannan ya fito can addu'ar, wannan ya fito can addu'ar. Da karshe dan ya rude ku cewa idan kun ci da dukiyar ku fi sabilillahi shikenan sai ku rawan to kun talauci. A ku ciyar din, ciyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim, Allah wasi'un mai yalwa ne, sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka cancanci dan ka falalarsu zuwa gare su. Sai Allah ya
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب.
وبنجد يسي يؤتي الحكمة من يشاء سي الله سيني كي باير ده حكمة غوان ده قدما ومن يؤت الحكمة دكا واند الله يبايو حكمة كواه فقد أوتي خيرا كثيرا حقيقة أنباس الخير بيتاري يا الله كبام حكمة وما يذكر با واندك يحوكم وأذي يغاني حقا إن إلا أولو الألباب سيما أبو تاهم كلا ما لما أنا سنجيكو قلن فسر بي أكي نفي جنئما وتنسك سي معرفة الحق والعمل به سنن قفيا بين أيكي دا إتسينا أبين دا أكي كلا دا حكمة أتكم وانا آية za mu iya fahimtar abin da ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la hasada illa fitnatay babu hasada abin da yake nufi da hasada anan al-ghibta al-ghibta in gurati Allah ya bani irin abin da ya bayar wa ni ba a yin irin wannan sai cikin al'amura guda biyu mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi to babu ne zai kace ya Allah ka bani dukiya irin tawa ne ni ma dai in yi aiki irin nawa ne mutum na biyu mutumin da Allah ya bashi alqur'ani karatunsa da sanin ma'anarsa kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane zai kace ya Allah ka bani irin abin da ka bai wa wani da alqur'ani dan ni ma in yi irin abin da wani ke yi to haka hadisin ya faɗa a wurin sai alqur'ani a wurin sai ya rajulan ataahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha to kaga alqur'ani din shine hikima din ke da haka da aka ce yu'ti al-hikmata man yasha in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal amalu bihi ko mun fassara shi da cewa shine al-qur'ani ko mun fassara shi da cewa shine al-ilmun nafi' dukkan su ne ma'ani mutaqariba ma'anoni ne makusanta juna wa man yu'ta al-hikma dukkan wanda Allah bai wa hikima fa kad uti khairan katira hakika an baki al-khairi mai tarin yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali sallallahu alaihi
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّهُ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وبنجي سوى ما أنفقتم من نفقة دكا أبن دكوك سير نسير واه هو سئلي سي سير دا إيالن كوني سير دا إيالن كوني ودن لسكا جزي ياسن صوفا سير دا إيالن كوني سير دا مقب تاني سير دا إيام مقرن تاني ودن دباس دا مي تل بامسو كوتاو كان نيوس دن سي كاراتو سير دا دكا ونما أبو سين سير واه دكا ون إيالن سير واه كوكي أو نظرتو كو أبن دكوك إيبا كان سي من نظر نبا كان سي kai ba kancan yin azumi ne kai ba kancan wato ainihin kudi ne da zaka bayar sadaka kai ba kancan wani aikin alkhairi ne duk dai abin da kuka ciyar na siyarwa ko kuka yi ba kance na kowane irin nau'in ba kance fa inna allaha ya'lamu ubangiji ta'ala yana sanar da shi da haka in za ku ciyar sai ku ciyar da kyakkyawan niyya dan ubangiji ya ba ku lada in za ku yi ba kance sai ku yi ba kance wanda ya dace da shari'a ba kance shine mutum ya wajibtawa kansa wata ibada wadda kafin ya wajabtawa kansa bata zama wajibi ba mustahabbi ce a kansa amma shi sai ya wajabtawa kansa ita kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi wannan ba wajibi bane amma idan yayi mustahabbi ne to sai ya wajabtawa kansa ya luzuntarwa kansa nayi alkawari tsakanina da ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da naman ko sai na yanka saniya na sadaukar da naman ko sai na yanka raƙumi na sadaukar da naman lokacin da ya faɗi wannan tsakanin shi da ubangiji da wannan niyyar to yin hakan ya zama wajibi idan bai yi ba ana binsa ba shi idan har bai yi ba har ya zo mutuwa ko da bayan ya mutu kafin a raba gadonsa sai an cire wannan an yi bai yi daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadonsa min badi wasiyatin yusi biha aw dayn yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan sawa'un bashi da yake da alaka da ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya fa dai mun mahi haƙƙo an yi kuda kamar yadda manzo Allah ya nuna cikin hadisi to wannan ba kance ne da su shi ma'aiki na alkhari, shi ko bakance iri biyu ne, akwai bakance wanda yake mu'allak, akwai bakance wanda yake mutlak. Bakance wanda yake mu'allak, mutum ya ratayar da wannan ibada da wani abu da Allah zai masa. Mata ta sanar da juna biyu, ranar da ta sauka lafiya don murna da godiya ga Ubangiji suna yanka rakumi, sai mutum ya faɗi wannan. Ya ce ba, amma in ta sauka lafiya to sai ta yi ɓari kafin ta sauka lafiya, kaga babu raƙumi a kansa. Amma in ta sauka lafiya fa da raƙumi a kansa. Mutum da yake jiyyatar wani mara lafiya a asibiti ya ce, na yi alƙawari tsakanina da Ubangiji daga ranar da wanda ya fito daga asibiti ya samu sauƙi a wannan ranar sai na yanka rago, na yi sadaka da nama, ko sai na yi azumi na kwana bakwai, ko sai na yi kaza. Mutum ya faɗi wannan, to kaga wannan ya ratayar da wannan abu da warakar mara lafiyarsa, ta yadda in ya waraka zai yi, in kuma ya cika bai tashi ba, kaga babu wannan abun a kansa. To irin wannan bakance din makruhi ne, dan an tabbai manzon Allah yake cewa ai wannan bai dace ba, kamar mutum marowaci ne yake irin wannan bakancen, mai kyauta baya irin wannan bakancen. An gane ku? Kamar yana so ya koya kansa kyauta amma ya ga ba zai iya ba sai yayi bakance. Irin wannan bakancen makruhi ne, dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da Ubangiji, amma sai ka rataye sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abu, inda karhanci yake dike nan. Amma bakance wanda yake mutlak, baka rataye da wannan da komai ba, idan sallah ta zo na alƙawari tsakanina da Ubangiji zan yanka sa, ba wai lai sai zan yi ba, tunda karamar sallah babu wani laifi, amma zan yanka sa dan in kyautata wa makwabta na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman miya. Sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara lafiyanka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matarka lafiya ko wani abu haka, to irin wannan mustahabi ne, an so a rinka irin wannan bakanta. Ina ba da an fahimta, idan mutum ya kuma yana da lada, haka duk siyarwa, idan mutum ya yana da lada, siyarwa ta abinci ce, siyarwa ta duk abin da mutum yi shine, fa inna Allaha ya'lamu wa ma lizzalimina min ansar, lalle azzalimai ba su da waɗansu mataimaka da za su kare su daga azabar Ubangiji. Allah ce, in tubdu sadaqati fa ni'ma hi, inda za ku bayyanar da sadaka a fili jama'a su gani, fa ni'ma hiya, to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi, in kun yi da kyakkyawan niyya, wa in tukfuha, amma idan kuka ɓoye sadaka ɗin, wa tu'tuha al-fuqara'a, kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi, fa huwa khairun lakum, to hakan shi ya fi alkhairi a gare ku. Ma'ana bayyanawa babu laifi, amma ɓoye ta hakan kuma shi ya fi alkhairi. To shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce, akwai sadaka ta wajibi zakka, wannan bayyana ta ya fi ɓoye ta, akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba, ta ganin dama, wannan kuma ɓoye ta ya fi bayyana ta muhimmanci. Abinda sa suka ce bayyana da zakka ya fi muhimmanci, suka ce akwai hikimomi Allah kalla guda biyu. Hikima ta farko, za ka koyawa ‘yan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka, don su yi ƙoƙarin yin gasa da kai, su ma su yi zakka irin yadda kai. Hikima ta biyu, don ka turewa kanka tuhuma, don idan ba ka yi a fili ba, wato ba za a gane kana yin zakka ba, amma idan ka yi ta a fili talakawa za ka san kana yi. To wannan shine hikimar bayyana ta. Amma waccan kuwa, tunda ita ba lallai idan ma ba ka yi ta ba, babu wani tuhuma a cikinta, tunda ba wajibi ba ne, don me za ka tuhumci mutum don bai yi masa habi ba? To wannan ɓoye ta shi ya fi don mutum ya nesanta kansa da gariya, wannan kuma bayyana ta shi ya fi don mutum ya kasance ya turewa kansa tuhuma. An gane ku? Wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum, inda za ku koye ku bawa talakawa abinda suke bukata na taimako din, to wannan shi ya fi alkhairi. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku, wallahu bima ta'maluna khabir, Ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abinda kuke aikatawa.
Laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, wa ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
Ubangiji ce laisa alayka hudahum, ba tilas bane ba akanka kai wannan annabi hudahum siriyar da mutane, abinda ake nufi daukan siriya ka shigar da ita cikin zukatansu, daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun furta kalmar shahada, ba a wajabta maka wannan ba. Abinda aka wajabta maka shine wa'azi, fadakarwa. Amma shari'a ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yayi kalmar shahada, wannan auren Allah yake. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah ne yake shiryar da wanda yaso. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, duk abinda kuka ciyar na alkhairi to domin kawo nan kuka yi ba don kowa ba, dan Allah ku duba yadda suratul baqara take ta magana akan infaki infaki infaki, yaji karewa kwana nawa ake ta cewa infaki kuciyar kuciyar, saboda mun ji Allah san a cikin makomar wata ha antum haula'i tud'una tunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkal wa man yabkal fa inma yabkalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Wato ubangiji ta Allah san a cikin makomar wata, tunda shi ya halitta mu ya san dabi'ar mu, shi fa sai yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wa gata, in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta, domin amfanin ciyarwar da zai koma gare mu ne ba ga Allah ba, shi mawadaci ne. Sannan kuma illar da ke kunshe cikin rashin ciyarwa, haka a kawo kanmu za ta koma ba za ta koma wajen ubangiji ba. Wa ma tunfiqu min khairin, duk abin da kuka ciyar na alkhairi fali anfusikum, to domin kawunanku ne. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ بَافَذَا كُسِرْ بَسِيدَ نَمَنْ سَيْدَنْ نَمَنْ يَرْدَنْ اللَّهِ مَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ كَذَا جُمْلَةَ شِئَنًا خَبَرِيَّةَ أَمَا مَعْنَاهَا الْإِنْشَاءَ أَبِنِّجِي لَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ كَرْ كُسِرْ كَدَيْسَ إِنْدَنْ نَمَنْ يَرْدَنْ اللَّهِ أَنْغَانِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ دُعَ أَبِنْدَ كُسِرْنَا الْخَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ za a cika muku sakamakonsa da ladan a wurin Allah wa antum la tuzlamun, da dai ba za a zalunce ku ba. Sai Allah ce
lil fuqara illazina uhsinu fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقد ذاك سيرتوني وقد ونن آية بياني للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله. ذاك سيرت دوكي وينكو نيد الفقراء دمبكاتا الذين أحسروا في سبيل الله wanda aka katangal ce su fi sabilillahi, kadai suna rayuwa ne dan yada kalmar Allah. Zaratan sahabbai da suka yi hijira ko daga Makka ko daga wadansu ƙauyuka ko daga wadansu garuruka na Larabawa zuwa Madina, suka tare ba dan komai ba, suna kiran ranar da za a ce musu hayya ilal jihad, yau ne za a fita jihadi a zo a tafi. Wannan tunanin shi ne ya kawo su Madina, dan haka ba su da sukunan su je kasuwa ko ma su yi wani abu. Galibin su idan sun samu abin da za su ci a yi ne su biyan bukatar su ta samu kenan. To sai Allah ya irin su kurinka ciyar da su waɗanda suka katangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin ƙasa. Akan ce ad-darbu bil ard ya zanto ana nufin shafar ƙasa, akan ce ad-darbu fil ard ya zanto ana nufin as-safaru litijar, tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu. Su waɗannan mutane la yastati'una darban fil ard, ba sa samun dama ta zuwa garuruka don yin fatauci a cikin ƙasa. Yahsabuhumul jahilu aghniya, wanda ya jahilci halinsu ma sai ya tsammaci cewa su mawadata ne, minat ta'affuf, saboda kame kai, ba sa roƙon kowa, ba sa barin jikinsu da datti, ba sa barin wuyan rigarsu da annakiya, ba sa yin haka. Rigar ko ba a goge ba dai za a wanke ta, za a ganta tsaftsaf da ita, ba za a ga mutum ya bar idansa da kwakwanya ba, wajen yi baiwa kanshi adireshi na talauci, ga muku ba mu zakka. ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse bai gyara gashin kansa ba, ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba haka a wulakance, ko mutum ya bar dukkansa da tsan ba, ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsa suke. Sai ga mutum da kwalliya ko da yadin ba tsada dai, ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba, ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko'ina ba, saboda ya tsarkace kansa. Wannan kuma yana cikin sima ta musulunci, dan waɗansu sai su riga ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da datti, ya bar wurin rigansa da annakiya kamar dalin tsire. To wannan kuma ba wai magana ce ta wato zuhudu ba, magana ce ta jahilci tsabagen, magana ce ta rashin sanin ya kamata. Allah ya saukarwa da annabi cikin farko-farkon abin da ya saukar masa, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Ɗaya daga cikin fassarar siyab shi ne tufafi, fatahir ka tsarkake su. Shi yasa lokacin da Umar ɗan Khattab ya ga wani saurayi ya yi dogon wando na samari yana jan ƙasa, ko ya saki izar ɗinsa yana jan ƙasa, ya ce ya ɗan samari ɗan daga wandonka da kan ƙasa, fa innahu athharu, shi ya fi zama ka zama mai tsafta. Amma kana jin shi a ƙasa yana amfaninsa, ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci. Ina ba dama fahimta. To amma sai mutum ya ɗauka cewa wai zuhudu ne, gudun duniya ne, mutum ya bar jikinsa da datti, mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu, a gaskiya wannan ba addini ba ne, jahilci ne kawai. Kuma akwai wani sufaye irin na da can kazabin sufaye da suka kawo irin wannan sufancin, ko da su ba su ne hakikanin sufaye na gaskiya ba, hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne, masu karatun Qur'ani ne, irin su Abdul Qadir Jilani, irin su Muhammad ibn al-Junayd al-Qawarini, irin su Sahal bin Abdullah al-Tusturi, irin su wale ne manya-manyan zaratan sufaye da ba abin da suka sani, karatun Qur'ani, jihadi fi sabilillah, siyar da dukiya, abin da suka samu, noma, kiwo, abin da suke kenan suka raye duniya. Zuhudin su sun fahimce shi kan cewa ka nisanci haramci ake rufi da zuhudu, kuma idan ka ga tubuha abin da yayi kama da halal, yayi kama da haram, shi ma ka gudu ka kauce masa, wannan shine zuhudu. Amma ba abin da yake na halal ka kauce masa ba. Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. To dan me za ka kaucewa abin da yake halal akan ka wai da dawon zuhudu? Wannan ba zuhudu bane, ba gaskiya bane ba. Abdul Qadir Jilani ne zuhudu kin mana kai ba kai da ba. A ta ban wani Allah ne. Da ka karanta tarihin sa mana cikin Siyarul Alamul Nubala na Shamsuddin Zahabi. Ka karanta da labari ba ga littafin sa ba, qaisin sunna za ka fahimta cikin littafin sa. Al-Muniya li Talibi Tariqul Haq. Tauhidi ne tsantsan ahlus sunna wal jama'a. Da su ne, amma waɗanda suka zo daga baya ƴan muna Qadiriyya, wannan ba gaskiya bane ba. Ba sa dangantuwa zuwa gari saki da dangantuwa. Ka fahimta ko? Akwai mutanen da suke zaratan mutanen kirki ne, amma mabiyansu suka rike musu ƙarerayi da rubutun da ba su suka yi ba. Sannan kuma su mabiyansu yanzu ba sa irin aiki irin nasu. Ina fata an fahimta. To wannan kar su sa ka soke kuma dukkan wato kar su faye bar gurbi su sa ka soke dukkan wani mutumin kirki, wani salihin bawa. Ina fata an fahimta. Ibn Taymiyya yake cewa asalin sufanci da zuhudu ne ya taso, wanda zuhudu abu ne da ake so. Yace tun daga baya ne tatawwara wa tatawwara wa tatawwara har zai kasance ya zama yadda ya zama. Dan haka sufaye irin waɗancan nada yace mafi kyau a kira su da suna zuhad, wato masu gudun duniya, domin wajen sun zo daga baya sun fata sufanci. Wannan kuma ta duniya ta daban, ba tafsiri bane ba. Bil fuqara alladhina yunfiquna fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Wanda ya jahilci halayensu sai ya tsammanin cewa mawadata ne su mai da ta'affuf dan kame kai. Ta'arifuhum bi simahum, za ka gane su da alamominsu. La yas'aluna an-nasa ilhafa, ba sa roƙon mutane komai. Lafazin ilhaf ko ilhah yana nufin nas, amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba. La yas'aluna an-nasa aslan, kwata-kwata ma ba sa tambayar mutane. Bayan da ya zo su roƙi wani cewa kai mana kaza, kai mana kaza, kai mana kaza. In shi ya ga dama ba su kyauta, ya halatta su karɓi kyauta, dan annabi ma ya karɓi kyauta. In shi ga dama ba su sadaka, sai su karɓa in suna cikin waɗanda suka cancanta su sadaka. In ba su cikin waɗanda suka karɓa ba. Ina fata an fahimta. Duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka, idan ya karɓa sadaka idan ya ci haram. Amma kyauta ku tun da kofar ta gobe suke wannan duk wanda suka in ka baka, in ka ga dama za ka iya karɓa. To su laisu azu da nasu ilhafa. Ba sa roƙon kowa komai. Yana daga cikin abinda annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai, cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kadai, ka yadda ni manzon Allah ne, sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan naka shay'an. Haka ya faɗa wani sahabi, ka'idar mubaya'a ta kai tabbata ka roƙi kowa komai ba. yace ina yarda, yace ko da kana kan doki ko raƙumi bulalarka ta fado kasa ba za ka ce wani mai komon ba sai dai ka sauko kasa da kanka ka ɗauka sannan ka kuma ka hau. Yace ina yarda, sannan annabi ba shi hannu suke mu baya. To imam bani tsohon sakon da dai za mu rinka roƙo muna ba za ka sarrafa imam bani tsohon sakon da dai ba za mu zama mun kaskanta ba. Ina fata mun fahimta tsari idan za mu shirya yadda za a yi makarantun Allah su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fi sabilillahi a haddace Qur'ani kyakkyawa hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba wannan in za mu wannan tsari yana da kyau. Wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce da za ka zo ka kawo yara guda 20 ka kawo wajen malami wai ka kawo masa kai masa gata ka ba shi almajiri kai tafiyarka cinsu shansu wurin kwanansu rashin lafiyarsu duk yana wuyan malam kenan. Dan kai ba zai iya ba dole sai sun tafi bara. To wajen tafiya bara za su je gidan kagoyi, wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba, wajen tafiya bara za su gamu da irin area boys ɗin nan duk su lalace a irin wannan yanayi wajen neman abinci. Musamman a yanzu an kwatanta da yadda abin yake shekaru 20 da suka wuce da yadda yake yanzu abin ya lalace. To amma idan iyaye suka ce cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace Qur'ani to lalle ne ya kasance na biyo su da abincinsu. Ga buhun masara, ga buhun shinkafa, ga buhun sukari, ga kwalin omo, ga sabulun wanki, ga kaza ga kaza ga kaza. In ya tsare ko malam ya sake rubuta mun takarda ya sake aiko da mu. To da kai wannan sai ai karatu na fi sabilillah, karatu mai kyau, mai tsafta, kuma ya zaɗin su zanto mana garka na gari. Amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata matuƙa da suna buƙatar shigar jama'a. Tsarin ba wai ta a rushe makarantun Allah lokacin su ya wuce ba. A'a, a tsara su, a tallafa musu. Kuɗi da ake karɓa daga local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na local government ba ne ba, a ciki ba malamin Allah, a ciki ba almajirai, ba suna da kaso a ciki ba, me local government ta tsara musu. Kuɗi da ake karɓa na state a ministry of education za a ware idan an yi budget na rayar da ilimi, wannan ba ilimi ba ne ba, me aka ware musu, me za a taimaka musu, ba fa san musu za a yi ba, ka san su za a ba su, ba a kai musu tsakanin ka san mu da kuma ka bani kaso na ciki. To ya kamata duk mu gane wannan, sannan mawadata da suke da kuɗi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba. Yanzu mutum sai ka fi ciyar da yara 100 a shekara, wani zai iya ciyar da yara 100 ba tare da ya ji komai ba, wani zai ciyar da 10, wani zai ciyar da 5 ba tare da ya ji komai ba, kuma yaran su sami ilimi kuma su zama manya na gari. Amma sai mutum ya kashe kuɗin kan wani abu da ba mai amfani da yake irin wannan. Hanyoyin kashe kuɗi na alkhairi ne muka jahilce su ko kuma mun san su amma ba masu mu bi su don ba su dace da son zuciyarmu ba. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim, abinda duk kuka ciyar na alkhairi Ubangiji ta'ala yana tare da shi. Allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar, lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu bil layli a kowane dare wan nahar da kuma yini sirran wa alaniyatan asrarance da kuma a bayyane, falahum ajruhum inda rabbihim, irin wannan ladan su yana nan a wurin ubangijin su. Wala khawfun alaihim, sannan babu jin tsoro tattare da su lokacin da mutuwa ta zo musu. Wala hum yahzanun, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Ubangiji ta'ala ya sa mu cikin su. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana.